Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumalta nake da baya ko makere da sauran abokan aiki. Ke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau Lahadi, 9 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, ga kanin labarai.
Wani hari ta sama a wani birnin Sudan a jiya Asabar ya kashe akalla mutane 22, inji hukumomin lafiya. A ɗaya daga cikin hare-haren sama mafi muni da aka yi a cikin watanni uku da aka kwashe ana gwamza faɗa tsakanin hafsoshin sojin ƙasar. A jiya Asabar, ƙawayen Amurka da Rasha sun mayar da martani akan matakin da Amurka ta ɗauka da ya haifar da takaddama na baiwa Ukraine manyan makamai da ƙasashe fiye da 100 suka haramta, duk da cewa ba Amurka da Rasha ko Ukraine ne suka haramta ba. Manyan ƙasashe biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya, Amurka da China, na da alhaki a wuyansu da sauran ƙasashe na su ƙara yin mu'amala da juna idan aka zo batun shawarwarin tattalin arziki da sauyin yanayi, inji sakatariyar Bital Malin Amurka Janet Yellen a jiya Asabar a birnin Beijing.
To kanan labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa shugaban Najeriya ya yi kira ga sojojin ƙasar a wani yunkuri na zaburar da su.
Shugaban ƙasa Ahmed Tinubu ya ce yana roƙon dukkan sojojin Najeriya da su ƙara ƙami, sannan su sadaukar da kansu ga tsaron ƙasa da kuma samar da dawwammamin tsaro ga ƙasar.
Haka kuma za a cewa bayan kammala aikin hajin bana tare da samun asarar wasu mahajjatan Najeriya, ko me ke kawo hakan?
So yanzu dai dole za a ci gaba da fadakarwa cewa mace mai ciki ba za ta iya aikin haji ba, don aikin haji fama ne sosai.
Daga nan zan baka muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. Wani hari ta sama a wani birnin Sudan a jiya Asabar ya kashe akalla mutane 22, inji hukumomin lafiya. A ɗaya daga cikin hare-haren sama mafi muni da aka yi a cikin watanni uku da aka kwashe ana gwamza faɗa tsakanin hafsoshin sojin ƙasar. An kai harin ne a unguwar Darul Islam da ke Umdurman, makwabciyar birnin Khartoum, a cewar wata takaitaccen sanarwa da ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta fitar. Harin ya raunata wasu da ba a tantance adadinsu ba, inji ta. Ma'aikatar ta wallafa wani faifan bidiyo da ya nuna gawarwakin mutane a ƙasa, rufin gini ya rufe su, kana mutane na ƙoƙarin fitar da mamata daga buraguzan ginin. Wasu kuma sun yi yunkurin taimakawa waɗanda suka jikata. Ana iya jin mutane dai suna kuka. Harin dai na ɗaya daga cikin mafi muni a fadan da ake gwabzawa a unguwannin babban birnin ƙasar da ma wasu wurare a Sudan. Rikicin ya haɗa ne da sojojin ƙasar da kuma rundunar RSF. A watan da ya gabata wani hari ta sama ya kashe akalla mutane 17, ciki har da yara 5 a Khartoum. A jiya Asabar, ƙawayen Amurka da Rasha sun mayar da martani akan matakin da Amurka ta ɗauka da ya haifar da takaddama na baiwa Ukraine manyan makamai da ƙasashe fiye da 100 suka haramta, duk da cewa ba Amurka da Rasha ko Ukraine ne suka haramta ba. Canada, ɗaya daga cikin masu fafutuka na Ukraine da kuma sojoji da masu goyon bayan jin kai, sun tabbatar da cikakken yarda ga yarjejeniyar Oslo ta shekarar 2008 akan waɗannan makamai. Muna ɗauke da nauyi da ya rataya a wuyanmu a ƙarƙashin yarjejeniyar don ƙarfafa amincewa da ita a duniya, inji gwamnatin tarayyar Canada a cikin wata sanarwa. Birtaniya da ita ma ta rattaba hannu a kan yarjejeniyar, ta haramta samarwa ko amfani da manyan makaman kuma tana hana amfani da su, inji Prime Minister Rishi Sunak a jiya Asabar. Ƙasar Jamus mai ƙawance da Amurka da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres su ma sun nuna adawa da matakin na Amurka. Sai dai ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya yi marhabi da sanarwar ta Amurka na basu manyan makaman, kana ya yi alƙawarin za su yi amfani da makaman ne kawai a yankunan Ukraine da Rasha ta mamaye, amma ba a cikin ƙasar ta Rasha ba. manyan kasashe biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya Amurka da China na da alhaki a wuyansu da sauran kasashe na su ƙara yin mu'amala da juna idan aka zo batun shawarwarin tattalin arziki da sauyin yanayi inji sakatariyar Bital Malin Amurka Janet Yellen a jiya Asabar a birnin Beijing Yellen da mataimakin premier ƙasar China He Lifeng sun yi magana na sa'o'i biyar a jiya Asabar Baitul Malin Amurka ya bayyana tarukan da suka yi a matsayin sahihai ingantattu kuma cikakku yayin da kafofin yada labaran kasar China suka kira tarukan da masu zurfi da gaskiya kuma na aiki Yellen ta kare takunkumin gwamnatin Biden kan fitar da fasahohi da Beijing ta kiyarda da shi ta kuma ce bai kamata irin wannan sabani ya hana kasashen biyu neman hanyoyin da za a magance muhimman kalubalen duniya ba kamar matsalar bashin kasuwanni masu tasowa kasashe masu tasowa da kuma sauyin yanayi kamfanin dillancin labaran China na Xinhua ya bayyana cewa bangaren kasar China ya nuna damuwa akan takunkuman da Amurka ta kakaba wa China da kuma matakan takaitawa Mataimakin premier ya ce kamata yayi gwamnatocin kasashen biyu su koma kan yarjejeniyar da Biden da Xi suka cimma a watan Nuwamban bara domin kyautata alakar su. Labaran na zuwa muku ne daga nan Washington DC.
To nan ba da juma ba, baba zai sake da mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda yayin gudanar da bukukuwan sojojin ƙasar karo na 160, shugaban ƙasa ya yi kira da ƙarfafa goyon bayansa ga rundunar tsaron ƙasar don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na ɗauke da wannan rahoton.
Shugaban kasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu ya yi alƙawarin shawo kan matsalolin tsaro da ke damun Najeriya da 'yan Najeriya tare da samar da cikakken tsaro ga Najeriya. Shugaban Ahmed Bola Tinubu, wanda mataimakin shugaban kasar Najeriya Kashim Shatima ya wakilta, yana jawabi ne a wajen bukukuwan rundunar sojojin Najeriya karo na 160 a hedkwatar sojojin kasa na Najeriya da ke runduna ta biyu ta sojojin Najeriya da ke Ibadan, wanda ake yi shekara-shekara. Shugaban kasa Ahmed Tinubu ya ce yana roƙon dukkan sojojin Najeriya da su ƙara ƙaimi sannan su sadaukar da kansu ga tsaron ƙasa da kuma samar da dawwammamen tsaro ga ƙasar. Shugaban Ahmed Tinubu ya ƙara da cewa yace sojojin Najeriya a kowane lokaci su rika bin doka da oda tare da nuna kwarewa da basira, musamman su bi ka'idodin aikin soji a lokacin da suke gudanar da ayyukansu. Shugaban Najeriya ya ce gwamnatinsa za ta tallafa wa sojojin Najeriya da duk abin da suke bukata, musamman kayayyakin aiki, don samo bakin zarin matsalolin tsaro a Najeriya. A nashi jawabin, babban hassan hafsoshin Najeriya Monjo General Taurid Abiodun Lagbaja ya ce rundunar sojojin Najeriya za su yi duk iyawarsu su samar da tsaro a Najeriya. General Taurid Lagbaja ya ce sun sami damar nuna irin kokari da suke yi da irin nasu taimako wajen haɓaka tattalin arziki, jin daɗin jama'a, cigaban siyasa ta wannan ƙasa tamu Najeriya. General Lagbaja ya ƙara da cewa sojojin Najeriya za a ba su ƙarin horo da sanin makamar aiki don ganin cewa sun gudanar da ayyukansu kamar yadda doka ta tanada. A wajen bukukuwan dai sojojin na Najeriya sun nuna makamai iri-iri tare da nuna irin ƙarfin da suke da shi da kuma yin wasa da jiragen sama. Idan ba a manta ba, a kowace shekarar Allah Ta'ala sojojin Najeriya suna bukukuwa don zaburar da jami'ai da hafsoshin sojin ga ayyukansu tare da ƙara musu ilimi don sanin makaman aiki. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baba ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Cibiyar kasuwancin Isra'ila Tel Aviv ta gamu da zanga-zangar adawa da gwamnati mafi girma a cikin makonni a jiya Asabar don nuna rashin amincewa da sabon yunkurin kawance masu ra'ayin riƙau na Prime Minister Benjamin Netanyahu ke yi domin gudanar da garan bawul ga tsarin shari'a. domin dubatar mutane ne suka gudanar da zanga-zangar a fadin kasar. Yayin da zanga-zangar da aka yi a birnin Tel Aviv ta janyo dimbin jama'a fiye da zanga-zangar na baya-bayan nan, kamar yadda kafafen yada labarai na N12 News da Channel 13 suka rawaito. An fara zanga-zanga a fadin kasar a watan Janairu, lokacin da gwamnati ta ba da sanarwar wani shiri na sake fasalin bangaren shari'a tare da wani tsarin doka wanda zai rage ikon kotun koli da kuma baiwa kungiyar hadakar damar daukar alkalai. Zanga-zangar ta lafa kadan daga karshen watan Maris, lokacin da Netanyahu da ya sha matsin lamba a gida da waje ya dakatar da shirin domin sasantawa da jam'iyyun adawa da ke nufin cimma matsaya akan sauye-sauyen sashen shari'ar. A watan da ya gabata, Netanyahu ya ce tattaunawar ba ta da amfani. A ƙarshe, jami'an Iran sun ce wasu 'yan bindiga hudu sun kai farmaki a ofishin 'yan sandan Iran din a jiya Asabar a lardunan Sistan da Balochistan masu fama da tashin hankali da ke kusa da iyakar Pakistan, inda jami'an tsaro biyu suka mutu tare da maharan hudu. Gidan talbijin kasar ya bada rahoton cewa harin ya afku ne a Zahedan, wani birni a ɗaya daga cikin larduna mafi talauci a kasar. Rahoton ya rawaito mataimakin gwamnan lardin Alireza Mahramati, yana cewa maharan sun yi amfani da gurneti kodayake bai bayar da wani karin bayani ba. Mulavi Abdulhamid Ismail Zihi, limamin mabiya sunna a Zahedan, ya bayyana matukar damuwa a jiya Asabar daga kausan muriya dangane da hari da makami da kuma fadan da aka yi a ofishin 'yan sandan. A cewar wata sanarwa da ofishin yaɗa labaran ƙasar ya fitar, Imam Ismail Zahi ya ce wannan lamari ya kawo nadama da bakin ciki matuƙa.
Baba Yakubu Makyadi ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Alhazan Najeriya 13 ne suka rasa ransu yayin gudanar da aikin hajjin bana na wannan shekarar ta shekara 144 bayan hijira, wanda ya daidai da shekarar 2023 miladiya. Hakan ya fito ne daga bakin jagoran tawagar likitocin da ke kula da alhazai Dr. Usman Sha'iba Galadima a zantawarsa da wakilin Hawwa Umar a wurin taron duba yadda aka gudanar da aikin hajjin na bana a Makka.
Alhazai nawa ne ma suka rasa ransu?
Alhazai guda 13 suka rasa rayukansu. Kafin aikin haji guda 7 suka rasu, kuma lokacin aikin haji guda 6 suka rasu. Kuma na wanda suka rasu lokacin aikin haji, yawancinsu wanda suka je can Jabal Rahman, kuma wanda suka yi ibadunsu cikin rana. Don akwai abin da muke kira heat stroke da heat exhaustion, shi ne yawanci ya kawo yawancin ajalinsu.
Mata masu juna biyu kamar guda nawa ne kuka samu a lokacin aikin haji da ma kuma bayan aikin haji?
Gaskiya za su fi tara, don akwansu wanda guda biyu sun yi bari, biyu kuma sun aihu. Akwai wanda ta haifi namiji a filin Mina, wata kuma a asibitin Wulada.
Wanda jan hankali za ka yi ita kanta hukumar alhazai ta ƙasa, wato NACON, don ganin cewa ba a bar irin haka yana faruwa ba.
Hukumar NACON zo su fidda matakin da zai hana waɗannan abubuwan. Amma mu a level namu, abinda muka yi shine likitocinmu wanda suke kula da mahajjatan tun daga Najeriya, akwai guje-gujen da suka yi. Da adadin mata masu juna biyu zai fi haka in ba don wannan ayyukan da suka yi a Najeriya ba. So yanzu dai dole za ci gaba da fadakarwa cewa mace mai ciki ba za ta iya aikin haji ba, don aikin haji fama ne sosai. Inda yanayin garin take da sauransu, zafin rana da kai da kawowa na aikin hajji, gaskiya mace mai ciki da ta zo nan za ta jikarta sosai. Shi ya sa muke cewa karsu zo, gara su bari sai bayan sun aihu da suna iya zuwa.
Shin an samu ɓulla ko kuma ɓarkewar wata cuta?
Alhamdulillah, ba mu samu ɓarkewar wani cuta ba. yawanci dai cutukan da muka saba kulawa yayi kulawa da su su muka gani, amma wannan shekarun mun samu masu wanda muke kira heat stroke, don zafin ranan yana sa gangan jikin gabaki daya ta doki zafi wanda jikin ba za ta iya regulating na shi ba. Inda haka kuma ta faru sai ki gan mutum ya sume, in ba doki mataki ba ya kai ga rashin rains ba.
To madalla a gaida Hawwa Umar da wannan tattaunawar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a koda yaushe za ka shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryen mu ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu haka a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 11 da kusan minti 16 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkairi karmiya da zamba.
Masu sauraro assalamu alaikum, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lalle marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna da wasu masu amfani da kafofin sada zumunta akan sabuwar manhajar Threads, wacce kamfanin Meta mai dandalin Facebook da Instagram ya kaddamar a ranar 5 ga watan Yuli da muke ciki, dandalin da aka tsara kaddamarwa tun farko a ranar 6 ga watan Yuli nan. Manhajar Threads, wanda wasu masu amfani da ita suke yi wa kirarin tsaron dinki da kuma majalisar dinkin duniya dai, wata kafar sada zumunta ce inda mutane daga kasashen duniya da dama ke taru don tattauna dukkan batutuwan rayuwa na yau da kullum. Masu ilmantarwa, fadakarwa game da nishadantarwa. Shin yaya yanayin samun karbuwar wannan sabuwar manhaja? Bakon mu na farko a cikin shirin na wannan lokaci yayi bayani akan yadda ya fada tsundum cikin amfani da ita. Batun rashin sanya bangaren tura sakonnin sirri wato DM da sauran muhimman batutuwa.
To da farko dai sunana na kakala social media Hausa Guy, amma na yankan asali Abdulsalam. Tambayan ki kuma na fada sosai tsundum cikin sabuwar manhaja da Mita ta kawo, wato threat, amma na fara samun dubbannin mabiya a ciki. Eh to abin da ya jawo hankali na fadawa ciki shine a Hausa ga dama da fadika ne. So ko ina muna nan. Duk wata sabuwar manhaja da tazo indai muka ga mai amfani ne, kuma mutane suna shiga ciki domin samun abubuwa da dama. Alalle mu ma za mu fada domin mu nishadantar kuma mu fadakar da irin abubuwan da muke yi. Sai bangare na biyu na tambayan ki da kike cewa manhajar bai zo da wani madanna ko kuma wani bangare da mabiya za su iya tuntuban mu da muke amfani da shi, ko kuma masu amfani da shi ba su da damar tura sako na sirri a tsakanin su. Ta wani bangare abu ne mai kyau, domin yawanci zaki ga dazu nake karanta wata cewa a masu boye identity a tura ma sako a ce kai posting, amma ka boye identity ya kare a threat. So ba gida bane na gulma, gida ne budadde wanda duk abin da kake son ka faɗa sai dai kai zabi daya, ko dai kai posting da kanka a gani ko kuma kai commenting a gani. So duk wanda kai so ba maganan wani tura private message wanda a tsakani ba na bangaren kuma ba abu ne mai kyau ba. Kila akwai wanda zai baka talla ko zai maka wani maganganu wanda bai kamata a ce yayi maka shi a cikin mutane ba. So babu wannan daman da zaka iya yi a kare tu. Manhaja suna amfani da ra'ayoyin mutane ne. Idan suka sami wato korafe-korafe da yawa na mutane cewa ya kamata a ce an sa wannan, kamar yadda kusan kowace manhaja na sada zumunta suke sawa, to lalle su ma za su sa. Kuma ina ganin akwai wani manufa da yasa suka kisawa yanzu, amma dai dole nan gaba sai sun sa wannan, domin na tabbas mutane za su ta korafe-korafe dan wani abu ne na ba sabon ba suka zo da shi. Sannan maganin wato ganin wasu abubuwa da kowa ke wallafawa ba tare da kuna bibiyan juna ba abu ne mai kyau gaskiya, wanda hakan ne zai taimaka wajen idan kaga wani yana wallafa abubuwan da kai kake sha'awa sai ka fara bibiyan sa. Amma in aka ce sai mutanen da ka sani ko mutanen da waɗanda suke kusa da kai ne zaka iya bibiya. Ana ga haka zai takaita mabiya waɗanda suke kallon abubuwan da kake sawa, sannan kai ma zaka samu takaitaccen abubuwan da kake iya kallo daga sauran mutane. Amma aka ce wani wuri ne wanda kawai zaka yi ta ganin abubuwa duk wanda ya wallafa ba tare da kana bibiyan shi ba ko kuma ka san shi. Ina ga hakan zai taimaka sosai wurin samun zumunta na juna.
Abdulsalam Ramalan ya kuma yi bayani akan samun mabiya a kafar Threads da kuma arangama da ta kunno kai tsakanin kamfanonin Twitter da Meta akan sabuwar manhajar.
Eto da farko maganar mabiya kamar dai wannan da suke bibiyan ka kamar suna da zabi ne ko su bi ka ko kuma ka su bi ka, ya danganta da waɗanda suka sauke manhajar su ma su yi amfani da shi. Amma ba wai mutane ne kawai da waɗanda suke Instagram ne kai tsaye in ka shiga Threads za su bi ka su zama mabiyanka a can ba, amma dai wani manhaja ne wanda kuma ya zo da karbuwa cikin al'umma, mutane na ta shiga. Ni dai ina cikin mutanen da suke da yakinin cewa 'yan Najeriya musamman maza da mata matasa muna an san abin da ya zo sabo a yanzu ba kaman da ba. Wannan abin idan ya zo kuma yana ba mu damar yin abubuwan da muke da sha'awa aikatawa, wannan manhajan za mu amshe shi. In kuma abu ne wanda sai mutum ko kuma yana buƙatan wani ilimi na musamman don amfani da wannan manhajan, to shi ne zaki ga mutane na dan ba su wahalan karban wannan abin. Sannan na biyu, matasa maza da mata na wannan zamanin ba kawai 'yan Najeriya bane, kusan na ko ina suna son abin da wasu manya ko kuma sanannu ko celebrity suke amfani da shi. Sannan mutane suna son su yi amfani da wani manhaja ne wanda ya karbu, wanda ba wai manhaja ne wanda za a fara amfani da shi yazo yi crashing ko za a samu matsala akwai dai wani shakku akai. Babban magana mai sauki kuma dai rigima dai tsakanin mai Twitter da mai Meta, wannan a iya cewa rigima su ce kuma an saba gani ne yau da kullun, kamar dai abin da yake faruwa ne da TikTok da rigima su da wasu kasashe. Amma kuma har yanzu manhajar na ta kara fadada da samun masu amfani da ita, to shi ma wannan kusan haka ne duk rigimar da ake yi wannan kaman cuta shafa. A ƙarshe dai za a zo a samu matsaya, kuma dai a iya cewa Threat ya zo ya zauna sai dai wani ya siya, amma yana da wahala kuma a ce an rufe.
Kazalika ga ƙarin wasu masu amfani da kafofin Twitter da Threads da ra'ayoyinsu akan dalilan da suka sanya mutane suka karbi wannan sabuwar manhaja.
Sunana Nufal Ahmad, ina da shafuka a wannan manhajoji guda biyu. Ina da shi a Twitter shekara kusan 12 da ta wuce, kuma na bude shafi a wannan sabuwar manhaja ta Threads, kuma ina jin daɗin amfani da ita kamar yadda nake jin daɗin amfani da Twitter. Sanin kowa ne cewa Twitter ta ɗaya daga cikin kafofin sada zumunta da suka fi kowane tasiri, duk da cewa akwai waɗansu kafafen da suka fi yawan masu amfani. Kamar za ka duba shi Instagram, wanda shi ne za a ce ya haifi wannan sabon manhajar ta Threads, yana ɗauke da mabiya kusan 2,350,000, wanda za ka duba kamar duka mutane da suke kan Twitter za ka ga ba su wuce mutum 1,450,000 ba. Amma duk da haka ita Twitter wani lokaci takan fi sauran kafofin sada zumunta tasiri, lura da yadda aka tsara shi. Za ka ga gwamnatoci da yawa da manya-manyan kamfanoni suna amfani da shi wurin watsa labarai ko sanarwa. Kuna yi da cikin abubuwan da ya sadu da cewa sauran kafafen sun fi shi yawan masu amfani, amma shi kuma yana daga cikin waɗanda suka fi kowane tasiri. Dogaren gane ga kuma dabarar da ke tsakanin shi kamfanin Meta da kamfanin Twitter na Elon Musk, ina ganin wani abu ne wanda ke da jan hankali kwarai da gaske, domin kamar maganar da shi Elon Musk yake cewa kamar an yi musu satar fasaha. To ina jin wannan ba sabon abu ba ne a wannan tech space. Wasu da yawa wani kamfanin yakan ɗauki wasu abubuwa features kenan daga wani kamfanin ya ƙara cikin abin da yake da shi gaba ɗaya. Zaki kamar misali ɓangaren Reels ko Status zaka kusan fasaha ɗaya ce, zaka kuma akwai shi a Facebook, akwai shi a Instagram, akwai shi a Twitter. Zaka ce su banta nan wannan abin zai zama kamar ya kawo ƙarshen Twitter gaba ɗaya, duk da cewa kila zai kawo mishi cikas. Amma wannan waɗansu manhajoji ne nake ganin za su ci gaba da wanzuwa ba tare da ɗaya ya kashe ɗaya ba.
Sunana Suleiman Zakariya, ni dai a ra'ayina ina ganin wannan manhaja ta Threads ta samu karbuwa da wuri a wurin mutane sakamakon musgunawa da mabiya manhajan Twitter suke samu wurin sabon shugabannin masu kula da al'amuran wannan yanar sadarwa ta Twitter. Atantun da wannan shahararren dan kasuwa wato Elon Musk ya sayi Twitter, aka fara samun matsala da amfani da Twitter, saboda a koda yaushe yana fitowa da wasu sababbin dokoki wurin amfani da ita yanar sadarwa ta Twitter. So mutane gaskiya kaman basu gamsu da irin wannan dokoki da yake fitowa da shi ba. Ina ganin shi threat kaman kuma bayan yadda su Twitter suke gudanar da al'amuran su, shi yasa ta samu karbuwa cikin wannan dan kankanin lokaci. Shi threat dukkan alamu ya nuna wata hamayya ce da kafofin sadarwa ta social media, musamman ma ita Twitter.
A yanzu dai a bisa alƙalama daga bajojin lambar da ke bayyana a bayanan masu amfani da Instagram wanda ke nuna lokacin da mutum ya shiga threat, akwai sama da mutane miliyan 90 akan manhajar wadda masana suka ce wannan alamar gagarumar nasara ce ga dandalin na kamfanin Meta. To masu sauraro, gabaki daya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
To madalla gaida Halima Abdurrahman, yanzu kuma lokacin da zan zaku lokacin daga cikin ra'ayin ku masu waro na karanto mana. To sakon mu na farko ya fito ne daga Abubakar Kawo Girgir. Ya fara da sallama ya ce ko kawar da manoman shinkafa suka yi a Najeriya akan fasa ƙorin shinkafa yar waje. Wannan kansa ake ji domin kuwa tsawwalawa tasu kuɗi ne yasa al'umma sau ko masu sayan wacce ake shigowa da ta ganin cewa ta fi sauki kuma kowa yana buƙatar sauki musamman ma ga rayuwar ɗan Najeriya. Muna fatan za su sauƙaƙa su rage burin da suke akan kuɗin shinkafar. Sai kuma saƙonmu da ya fito daga babban gida AA Dogon Zurmi, jihar Zamfara, Najeriya. Ya ce don Allah ku bani dama in kira ga mahukuntan jihar mu ta Zamfara da tarayyar Najeriya baki ɗaya dangane da matsalar tsaron da ke damun mu, musamman mu al'umma karamar hukumar mulki ta Zurmi, domin abin ya ƙi cinyewa, wato gonaki babu daɗi, haka kuma garuruwa da hanyoyi duk cikin fargaba muke. Kusan kullum sai an yi garkuwa da mutane a yankunan mu na karamar hukumar Zurmi, amma mahukunta sun yi shiru don Allah a kawo mana agaji tun kafin a kashe mu. Allah ya sa mana mafita, amin. To sai kuma saƙon Sani Muhammad Cindo unguwan Karfin Mada yake jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce don Allah ku bani dama na yi kira ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya taimaka ya buɗe boda ko za a samu sauƙin kayan abinci, domin a gaskiya talaka suna cikin wani hali wanda ya kai ga ba sa iya ci sau uku a rana saboda tsabar rashin kayan masarufi, abin da ya sauƙaƙe. To da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai amma a taƙaice.
Wani hari ta sama a wani birnin Sudan a jiya Asabar ya kashe akalla mutane 22, inji hukumomin lafiya. A ɗaya daga cikin hare-haren sama mafi muni da aka yi a cikin watanni uku da aka kwashe ana gwamza faɗa tsakanin hafsoshin sojin ƙasar. An kai harin ne a unguwar Darul Islam da ke Umdurman, makwabciyar birnin Khartoum, a cewar wata takaitaccen sanarwa da ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta fitar. Harin ya raunata wasu da ba a tantance adadinsu ba, inji ta. A jiya Asabar, ƙawayen Amurka da Rasha sun mayar da martani akan matakin da Amurka ta ɗauka da ya haifar da takaddama na baiwa Ukraine manyan makamai da ƙasashe fiye da 100 suka haramta, duk da cewa ba Amurka da Rasha ko Ukraine ne suka haramta ba. Canada, ɗaya daga cikin masu fafutuka na Ukraine da kuma sojoji da masu goyon bayan jin kai, sun tabbatar da cikakken yarda ga yarjejeniyar Oslo ta shekarar 2008 akan waɗannan makamai. Manyan ƙasashe biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya, Amurka da China, na da alhaki a wuyansu da sauran ƙasashe na su ƙara yin mu'amala da juna idan aka zo batun shawarwarin tattalin arziki da sauyin yanayi, inji sakatariyar Bitar Malin Amurka Janet Yellen a jiya Asabar a birnin Beijing. Yellen da mataimakin firimiyar ƙasar China He Lifeng sun yi magana na sa'o'i biyar a jiya Asabar. Baitul Malin Amurka ya bayyana tarukan da suka yi a matsayin sahihai, ingantattu kuma cikakku, yayin da kafofin yaɗa labaran ƙasar China suka kira tarukan da masu zurfi da gaskiya kuma na aiki.
To madalla a gaishe ka. Masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima dare za mu sake da muku da wani sabon shiri na musamman idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Baba Yakub Makeri wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku kuma ya bada umarni tare da haɗa shirin, sai kuma injiniyan mu na yanzu Al Santos daga nan birnin Washington DC Mr. Phil Hashin Gumel nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.